بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدى صدواء وانا ينبتي نالي تنين هكا نيكو تلاتة قدية ما هكا نيكو أذب جعفر النساء يو sha shida ne ga watan Ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam shekara 1445 wanda kuma ya dace da 26 ga watan 3 hijirar miladiya 2024 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta nawa ne arama 59 cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau zamu tashi farkon aya ta 60 insha Allah kafin haka akwai tambaya guda daya wannan yana cewar malam me hukuncin mutumin da mahaifin shi ya auri mace sai macen ta zo gidan da ya wacce ta haifa da wani miji kenan ina fata an gane sai zamo shi wannan mijin da ta aura shi kuma dan shi ga wannan yarinyan yana so akwai aure a tsakanin su tunkan na gama magana wani ya ce babu aure wani kadi ka mutu ina fata kun gane tambayan mai hukuncin dan wannan mutumin ya ga yar matar baban su ya ce yana so hukunci shine akwai aure a tsakanin su da ittifakin malami ko sabani ma babu ina fata an gane babu ko sabani cikin wannan matsalar domin malaman musulunci suka ce a duniya gaba daya mata yanda Allah ya haramta mutun ya aure su guda 17 ne duk wacce ba ta cikin 17 din ya halatta ka aure ta an gane ko Qur'ani ya kawo guda 15 annabi ya kara guda 2 a hadisi sun zama 19 na farko shine Allah ya ce wala tankihu ma naka haaba ukuminan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila shine matar da mahaifinka ya aura har abada babu aure tsakanin ku da ita har abadan abada sannan wajen malamai sun kasa matan kashi uku akwai wadanda dangantaka ne ya hana ka aure da su akwai wadanda surkuta akwai wadanda auratayya ta wata hanya akwai kuma wanda haramcin na wani lokaci ne ba an hana ka gaba ɗaya bane an hana ka ne na wani lokaci yana halatta wani lokaci ina fata an gane to na farko matar mahaifi babu aure har abada tsakaninta da mutum hukuncin mahaifiya take dauka ina fata an gane na biyu Allah ce hudriban alaikum ummahatukum mahaifiya idan an ce mahaifiya shine abin da ya sama da ƙasa da ita da ainihin menene sunan su iyayenta ina fata an gane da mahaifiyarta da mahaifiyar ha illa masha Allah abin ya tafi haka sannan kuma da kannanta abin da ya ƙasa da yayunta duka sun shiga cikin ummahat ke sa Allah ce ummahat bai ce umma kadai ba ina fata an gane to ummahatukum sai ce banatukum da ƴaƴanku da ƴaƴa kuma jikoki sun shiga ciki ƴaƴan da yarka ta haifa kashi na nawa kenan na uku matar mahaifi mahaifiya ya sai ce wa akhawatukum sai ƴan uwa mata ƴan uwa mata kuma ta bangare uku shine ashikka uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wadanda suke li'ab wanda aka da uba daya ko li'um wanda aka da mahaifiya duk wannan suna cikin wa akhawatukum nawa kenan hudu ga matan mahaifi ga umma ga ya wa akhawatukum sai yace wa ammatukum da ainihin yan uwan mahaifi yayyen shi kokan ne wa khalatukum sai bangaren mahaifiya kenan kannanta da yayyanta wa banatul akhi da ƴaƴan dan uwanka ina fata an gane idan kana da kani kowa shine wa akhawa ko ya ko kanwa nake so na ci ya ko kanwa afwan sannan sai yake cewa wa banatul ukhti ita kanwata ka ko yatta ka ƴaƴanta su ma haramun ne ina fata kun gane kashi na nawa kenan takwas ko bai wuce takwas ba ko to sai Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum na nawa kenan wa akhawatukum min arda'a da waɗanda suka shayar da ku ko da ba ku da ko da dangantaka inda ka sha nonon mace ta shayar da kai kana yaro ta zama mahaifiyarka sannan kuma da ita ma ƴaƴanta sun zama haramu kisa malamai suke hana aje gidan suna ko gidan aure kawai jariri na kuka wata mata ta bashi nono baya halatta zai iya girma yazo yana son ƴarta kuma haramun ne aure tsakanin su an fahimci labin da ke da yawa mata suna wannan kuskuren shi yasa wani ya aure mace an tare ana nan ba a gama honeymoon ba kun gane sai wata mata ta kawo ziyara wata dattijiya da ta zo gida aka gaisa sai ta ga ai ta san mijin ta san matar tace kuma dukkan su mata shayar da su suna yara dukkan su ba wanda bai sha nonon ta ba tace ta ai ku yayana ne babu aure tsakanin ku ta bata honeymoon gaba daya ta rusa aure yace sam wannan tsohon kawai sharri ya kawo ta gidan nan aka tafi wurin manzon Allah alaihi salatu wassalam annabi yace babu aure tsakanin ku tunda ta ce ta shayar da ku kuma ya tabbata bincike ya tabbatar mahaifiyar ku ce shikenan aka raba aure kowa na kuka mun samu kashi nawa wa akhawatukum min arda'a goma ko sai me kuma na wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum idan ka aure mace mahaifiyarta ta zama haramu a gare ka har abada sannan wa rabba'ibukum allati fi hujurikum sannan kuma da agola idan ka aure mace ƴaƴanta sun zama haramu a gare ka amma sai Allah ya ce min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna amma ya zama ita matar ka tare da ita fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum idan zanto matar ba ta tare ba an daura aure ana cikin shagalin buke kaga wata kyakkyawan budurwa wannan fa ayar matar ka ce matata kuma eh ta to ni fa na fasa ɗan nake so ya za a yi aka je aka faɗa ta kuma ta ce ta amince shikenan aure ya mutu a raba aure a bata rabin sadaki ka karbi rabin sadakin ka ka cika ka ce to ga sadakin ya kuma wannan fa zai wahala ko amma a shari'a ya halatta ina fata an gane to amma bari ku ji wani abu kuma na shari'a musulunci idan ka aure mace bata tare ba mun ce ita menene a gare ka halal ne in bata tare ba aka ce in ta tare ne zama halal ya zama haramun har abada in bata tare ba halal ne amma in ka aure ya ana daura aure ko bata tare ba mahaifiyarta haramun ne a gare ka har abada kun ga akasin abun kenan ku rike wannan ka'ida ko a jarraba aka tambaye ka dan masail ne da suna da wahala sai cikin mutawwalan ake karanta su littafi masu zurfi ina fata an gane in ka aure mace bata tare ba yar ta halal ne a gare ka idan ko an raba auren ko ta mutu amma in ka aure ya ko bata tare ba auren ya mutu mahaifiyarta kan haramun ne a gare ka sai Allah ya ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa antajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima. Na akwai mutane biyu, halailu abna'ikum shine matar da danka ya aura, namiji ita ma ta zama haramu a gare ka. Ina fata an gane. To sannan wa antajma'u bayna al-ukhtayni, nan ne haramcin da yake da ba na har abada ba. Idan kana auren mace, to yadda ko kanwata haramun ne ka aure ta. Amma idan ta rasu ko auren ya mutu, halal ne ka aure 'yar uwarta. Ina fata an gane. Ka aure mace kun rabu, ka bata takarda, an kwashe kaya, kuma ka kanwata kana so. Ai in ka je gidan ne da sanda za su bi ka ba. Yawanci ya fi faruwa ne idan rasuwa aka yi. Ina fata an gane. To shi wannan haramcin a hada su lokaci ɗaya ne haramu. Ina fata an gane. Sai na ƙarshe wal musanatu minan nisa'i, matar aure 15 sun cika, matar aure haramun ne sai in an sake ta. To biyun da annabi ya ƙara a hadisi suka da na faɗa a farkon karatu shine annabi ke cewa alayhi salatu wassalam, idan ka auri mace, to gogonta da innanta haramun ne a gare ka. Idan ka auri mace yar babanta ko kanwar babanta ta zama haramu a gare ka, da kanwar mahaifiyarta da yar mahaifiyarta sun zama haramu a gare ka. Wannan hadisi ne zo da su. Ina fata an gane. Wannan su ne ainihin waɗanda aka haramta. To malamai suka ce duk waɗanda ba sa cikin wannan lissafin ya halatta ka aura. To a cikin lissafin babu agola a gidanku. Ina fata kun gane. Haramcin na kan mahaifi ne, baya kan yaya. Shi yasa idan mace ta zo gida da ƴa wacce ba ƴar gidan ba, ta haife ta a wani gida, to ɗan gidan ya halatta ya aure ta. An fahimci wannan abin da kyau. Mun sha samun irin wannan rikicin. Akwai wanda ya rantsuwa ma yace haramu ne, shi san bai yadda ba. Kawo hujja to bai da shi. To uwar ta fa matar babanmu ne, nace babanka aka haramta ba kai ba. Ina fata an gane. Dan baka da alaka da ita ta ko ina, kai a karan kanka ba danginka bane ba. Shi yasa tunda ba danginka bane na jini ko na nasaba ko na surkuta ko na komai, shi yasa kai halatta ka aure ta. Amma ba mahaifin ne ta zama haramu a kan shi, ba ƴaƴan shi ba insha Allah. Za mu tashi kan aya ta 60 cikin wannan sura mai albarka, suratul kahf. Mai Allah ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa in qala Musa li fatahu, ka ba su labari ya kai wannan annabi mai girma lokacin da annabi Musa ya ce da fatahu bawan shi ko yaron shi ko almajirin shi ko dalibin shi. Kalmar fata a larabci tana daukan ma'ana da yawa, tana daukan bawa. Qur'ani ya zo da wannan lafazin wa qala li fityani hij'alu bid'atahu fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idha qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Fityan anan ana nufin ainihin ma'aikata waɗanda suke aiki karkashin annabi Yusuf. Sannan kalmar fata tana zuwa matsayin saurayi, matashi, majiyin karfi. Ina fata an gane. Ya zo cikin kissa annabi Ibrahim, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kaga fatan ana nufin matashi saurayi. An fahimci wannan abin da kyau. Sannan kalman fata din kuma tana zuwa matsayin kace ko almajiri ko dalibi ko kuma makamancin haka. To ana annabi Musa ya gaya wa fatahu, fatahu anan bisa zance mafi inganci shine almajiri shi, dalibin shi. Ina fata an gane. Yace da shi la abarahu, ba zan gushe ba, ta abaluga majma'al bahraini kaga la abarahun nan zaka kaddaro wani abu bazan goshe ba ina ta tafiya ina fata an gane wannan ka zaka kaddara shi saboda liyadabbaru ayatihi walitadhakkar ulul albab afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghairi llah lawajadu fi ikhtilafan katira ina fata an gane Allah yace la abarahu ba zan goshe ba ai la azalu ko la ufariquka duk yana daukan wannan ma'ana la abarahu wani mai baiti yake cewa wa abrahu ma dama Allahu qaumi bihamdillahi muntatikan mujida la abarahu ba zan goshe ba ina ta tafiya hatta abluga majma'al bahrayn har sai na kai mahadar ruwan nan guda biyu har sai na kai wurin da kogi guda biyu suke haduwa aw amdi hukuba ko kuma zan ta tafiya har tsawon zamunna domin kalma hukuba jami ne na hikiba al hikiba sannan hukuba sannan kuma ahqab kalmomi ne guda uku in aka in an ce hikiba wasu malamai suka ce shekaru 70 wasu suka ce shekaru 80 wasu ma sun ce shekaru 90 shine hikiba sannan hukuba shine jami hikiba ahqab shine jami hukuba kuma ina fata an gane labithina fiha ahqaba to ahqab shine jami na hukum hukum shine jami na hikib bil kasra da waskun qaf to anan me yake nufi yace la abrahu ba zan goshe ba ina ta tafiya hatta abluga majma'al bahrayn har sai na kai mahadan tekun nan guda biyu aw amdi hukuba ko kuma nayi ta tafiya har wasu shekaru masu tarin yawa in muka dauki hukuba a jamu killa a ce yana fara daga uku to sai mu ce 80 sau uku zai kama nawa 240 240 to misali zan shekaru 240 ina tafiya abinda ke so ya ce shine kawai zan yi ta tafiya har illa masha Allah to me yasa annabi Musa yi wannan magana yake ga yawa fatahu sannan shi fatahu kuma wane ne fatahu shine yusha ibn nun wanda dalibin annabi Musa ne kuma babban dalibin shi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari ga inda lafazin hadisin yake daya daga cikin sahabbai abdullah bin abbas ya bada labari yace shi ma ubay bin ka'ab ne ya bashi labari dan ibn abbas ya roto hadisi hatta a wajen wannan sahabbai dewa kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace Musa rasulullahi Musa manzan Allah ina fata an gane Musa waye Musa manzan Allah Allah sama komanda wurin zama ana Musa rasulullah Musa manzan Allah shine dan uwan annabi Harun ko to annabi zai bada labarin abin da ya faru domin hakikanin kissan ta fito Annabi yace Musa rasulullah zakkaran nas yawman Annabi Musa yayi mutane wa'azi yayi wa'azi Annabi ce hatta idza fadatil uyun har sai da idanu suka dinga zubar da hawaye waraqatil qulubu zukata suka raurawa suka yi laushi saboda wa'azin da Annabi Musa yi wato ya ja ayoyi da hadisi irin nashi na wancan lokaci a cikin at-taura wa'azi mai ratsa jiki da ya gama wa'azin walla ya juya da baya ya tafi an gama wa'azi an watsi fa adrakahu rajulun wani mutum sai ya bi shi ya riske shi fa qala sai ya ce ai rasulullah wannan ai din a larabci ma'ananta ya tana cikin hurufun nida harafin da ake kira a ce ya rasulullah sai a ce ai rasulullah an gane ko a Hausa bamu da wannan abun galibi yarurruka ma ba su da shi yanzu zaka kira mutum ka ce ya wane sai a ji abun wani iri kawai da mu ce wane haka ne ko ba haka ba to a larabci ya halatta ka ce ya wane kuma ya halatta ka shafi duka kowanne yayi daidai to sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah annabi Musa kenan saboda ya ji wa'azi ya kai wa'azi sai ya ce da shi hal fil ardi ahadun a'lamu minka ka irin wannan wa'azin shin yanzu a ban kasa akwai wanda yafi ka ilimi a duniyar nan kuwa ya tambaye annabi Musa me ya kamata Annabi Musa ce mishi? Kala, sai Annabi Musa ce la ai ba wanda fi ilimi a duniyan nan. An gane ko? Malamai suka ce Annabi Musa ka iya samu mishi uzuri, domin a kowane zamani Annabin wannan lokacin ma ya fi shi ilimi. Babu abinda ya faɗa ba ƙarya yayi ba, ya fi kowa ilimi, dan babu Annabin da ya kai shi daraja a lokacin. Annabi Haruna ko Annabi wani duk ƙasa suke da shi a daraja, kuma a tauran shi aka bawa. Haka ne ko ba haka ba? Abinda ya faɗa gaskiya ne, amma bai yi tawaru ba, shi ne ya rufe shi a wurin Allah, kaman bai kankan da kai ba. Shi ne fa'ataballahu alaihi, Allah sai ya zargi Annabi Musa, idh lam yarudda al-ilma ila Allah ta'ala, saboda bai maida ilimin wurin Allah ba, da sai ya ce Allah ne ya sani, ya kankan da kai. Ina fata an gane. To da haka ya faru, kala, sai Allah ya ce da shi, bala, akwai wanda ya fi ka ilimi a duniyan nan. Shi ne ma'anan bala, ba haka ba ne ba maganan da kai. Shi yasa idan kai magana sai aka ce ba haka ba ne ba, kaga an rushe abin da ka faɗa. That means akwai akasin wannan kenan. To da Allah ce da shi, bala, abin da ka faɗa ba haka ba ne ba, ya tabbatar da akwai wanda ya fi ka. Ina fata an gane. Allah so yake ne ya ainihin ladabtar da shi ko ya tarbiyyantar da shi, ya daina ainihin jiji da kai ko jin ya fi kowa a duniya. Sai Allah ya ce da shi, sai Annabi Musa ya ce, ay rab, ya Ubangiji, wa aina, a ina wannan mutumin yake wanda ya fi ni ilimi ko ban san shi ba, ba wanda ya san labari shi. Kala, sai Allah ya ce da shi, bi majma'il baharayn, yana mahadan baharayn ko guna guda biyu. To majma'ul baharayn din nan a ina suke? An yi ta maganganu da yawa malaman tarihi. Akwai jami'atul Qahira, wannan ake ce mata Cairo University a ainihin Egypt, da kuma jami'an Edinburgh ta England, sun yi bincike wajen kokarin gano ina ne wannan wurin. Bincike na haɗin gwiwa kenan, su ba musulmai ba da kuma jami'an musulmai, a gano a ina wurin yake. Yaushe wannan abin ya faru? Ya faru ne bayan Annabi Musa sun fita daga Misr shi da jama'an shi, bayan Fir'aun ya bi su zai kashe su, kun san kissan da suka haura ruwa suka tsallaka, ina za su je? Baitul Maqdis, za su shiga cikin ƙasar Palestine ko ƙasar Filistin a yanzu, inda Isra'ila ta mamaye. To akan hanyar nasu shekaru 40 suka bata, shekaru 40 suna ta yawo, sun kasa gane ina ne hanya. Saboda me? Saboda ababai da yawa sun faru. Annabi Musa ya tura mutum 12, ku je ku binciko mana wannan garin da zamu je, yanayin garin yake. Tun dole sai an yi yaki kafin mu shiga garin. Da mutum 12 da suka kawo report, sai mutanen kusan Banu Isra'ila taurin kai suka ce, kai, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, har abada ba za mu shiga wannan garin ba. Gaskiya Annabi Musa ya dai ka je ka, fa dhahaba anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qa'iduna, ka je kai da Allahnka ku yaki, mu kan gaskiya ba za mu iya ba. Wa saboda sun ce, inna fiha qauman jabbarina, akwai waɗansu mutane masu ƙarfin tsiya a garin, mu ƴan sirara ina za mu iya da su? To sai aka samu mutum biyu, daga cikinsu akwai Yusha bin Nun, shi ne ƙala rajulani min alladhina yakhafuna an amma Allahu alaihim adkhulu alaihim albaba fa idha dakhaltum fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Suka ce, mu shiga wannan garin, mu dogara ga Allah za mu yi nasara a kansu. To Annabi Musa dai ran shi ya ɓaci, yace, rabbi la amliku illa nafsi wa akhi fafaruk bainana wa bainal qawmil fasiqin, ya Allah, bani da komai, daga ni sai dan uwana Haruna, mutanen nan sun min taurin kai. Ya musu addu'a, shine Allah yace, 40 sanatan yatihuna fil ardi, shekara 40 suna ta yawo a ban kasa, sun kasa gane hanya. Kama a ce fa daga nan zaka je boci ka bata, kai kwana 40 kana yawo. Kun gane misalin? Ba wani wuri ne ba mai nisan gaske ba, dan Egypt din tana da border da wurin, da sun tsallaka kawai za su shiga. Daga nan ainihin Sinai, kamar da Turawa ke faɗa, ko kuma Saina. To da sun je wannan Saharan Saina, za su tsallaka ne kawai su shiga Isra'ila, su shiga zirin Gaza inda ake yaƙi yanzu misali, in ta nan za a shiga, suka ɓata a hanya. ina fata an gane sun yi ta malam mai magi ba ku labarin mai magi wani daga cikin malaman mu professor Masar Sokoto ya kawo wannan kissan a cikin abokin fira wai kyanwa ce ta fitine shi a gida suka yi shawara da matan shi kyan wannan ya kamata mu rabu da ita tana yawan barna amma dai kar mu kashe ta yace to zan dauke ta na je na wurgar da ita a jeji ya dauke kyanwa a mota ya tafiya mai nisa a ce ka je can gaban lawanci sai faka mota a bakin titi ya dauko kuliya shiga jeji ya tafiya mai nisa ya je wurgar da kuliya dama da yamma ya tafi bayan lasar da ya tashi dawowa bakin titi sai ya bata ya rasa inda hanya take ya dinga yawo a jeji har ya ga rana ta kusa faduwa sai ya buga matarsa waya Hajiya ni fa na bata a ina ina cikin jeji ban ma san hanya ba na ji na wurgar da kuliya tace ai ga kuliyan a gida yace to ba ta wayan ba ta wayan zai bata guri to Annabi Musa suka shekaru 40 suna yawo to a wannan zaman da suka yi a Saina anan ne abun ya faru ina fata an gane sun bar Misra ba su shiga cikin kasan Palestine ba inda Allah ya ce su yi hijira su bar ainihin wurin Fir'auna to a wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya ce to ya je wajen majma'ul baharaini to akwai wani ruwa da ake ce mishi Suez canal kine Khalidus Suez da Larabci wanda yayi suna ma sosai cikin kwanakin nan saboda fadan Ukraine saboda canan jiragen ruwa suke bi wajen kai kaya kasashen duniya wani tsibiri ne da suke ratsawa su wuce to idan aka kulle abun ana samun cinkoso a fort da duniya duk inda wani fort yake a duniya sai a samu jam lock a samu gosulun jiragen ruwa saboda kamar a ce kai ne zaka yi tafiya daga nan zuwa nan sai ya zamo sai ka koma kai haka an gane ko to ana shan wahala to aka ce da wannan da kuma wani ruwa da ya tauhe suka haɗu a wannan wurin to Allah ya ce da nan majma'ul baharain maganganu ne da yawa malaman suke wasu suka ce wurin na Urdun wasu amma wannan gun ya fi dacewa da kiyasin kissan saboda shi yake kusa da Egypt amma in kace Urdun ne ko kace a Toki ya koma wani labari kuma daban ina fata an gane to sai Allah ya ce ka je majma'ul baharain anan zaka same shi kala sai annabi Musa ya ce wa Allah subhanahu wataala ij'al li 'alaman a'lamu dhalika bihi to ka sanya min wani alama wanda in na kai gun zan gane anan wannan mutumin yake sai Allah ya ce da shi khud hutan mayitan ka samu kifi wanda ya mutu a gasa shi ya zamo kusa a cikin kwando kuna tafiya shine abincin ku da kai da dalibin naka da zaku tafi yusha'u bin nun sai ce haythu yufakhu fihi ruh duk inda kuka ga wannan kifin naku an hura masa rai kuma haythu yufariqu kalhutu wannan kifin ya rabu da ku to a wannan gunda abin ya faru anan zaka samu wannan mutumin kun gane abin da kyau wanda kifi ne ya mutu kuma shine abincin su san tafiya ne mai tsayi in an ji yunwa a yanki kifi a ci kifi ne babba kuma Allah ya sa mishi albarka ana cikin wannan Annabi Musa sai ya kira dalibin shi yace to yusha'u zamu wuce tafiya mai nisa ina so ka raka ni amma kai aikin ka shine faqala li fatahu yace da fatahu la ukallifuka illa an tukhbirni haythu yufariqaka alhut kai ba abinda zan dora maka na aiki kawai ka rike kifin nan muna tafiya duk inda kaga kifin ya bata to ka bani labari isauri ka sanar da ni kifi fa ya bata kawai shine kai asamin dinka kala sai ce ma kullifta kabira ai ba kamar dora min wani aiki mai yawa ba fa zalika qauluhu yace wannan shine fadin Allah madaukaki wai da kala Musa li fatahu lokacin da Musa yace wa dalibin shi yusha'u bin nun kala annabi yace fa bainama huwa fi dhilli sakhratin fi makanin saryal suna cikin tafiya suka zo wajen wani dutse suka zauna suna hutawa ga inuwa sannan gurin kuma akwai balal gurin kaman ya jike da ruwa akwai ni'ima akwai dausayi suna zaune istadarrabal hutu kawai sai yusha'u ga kifi yana motsi ya fita daga cikin kwando kawai yayi hanyar cikin teku kala sai shi yusha'u yace la uqizuhu ba zan tada annabi Musa ba dan ya kwanta yana bacci saboda gajiyar tafiya sai ce ba zan tada shi ba hatta staiqaza har sai ya farka da kanshi da ya farka sai in bashi labari yace wata darrabal hutu hutu ya ci gaba kifi ya ci gaba da tafiya hatta da khalal bahra har ya shiga cikin kogi sai annabi ce fa amsakallahu anhu jaraital ma'i sai Allah ya rike kifin tafiyar ruwa sai zanto yana tafiya akan ruwa amma kama a ƙasa yake tafiya yace ina gani shi yana tafiya akan ruwa amma kama akan dutse yake tafiya ba wai yana shiga kawai sai ya nitse ba yace ina ganin shi yana ta tafiya kaman wanda zai iya shiga wani rami yace hatta ka annahu fi hajar qala sai mai bada labari yace wa qad qata Allahu anka nasaba faraja'a a ƙarshe abin da ya faru shine da su annabi Musa ya farka daga bacci yace to zamu ci gaba da tafiya kawai su kama hanya ya dau kwando ba komai a ciki suka tafi an mantar da shi cewa fa asamen da aka baka duk inda kifi ya bata ka sanar da ni kawai sai ka yi shiru aka ci gaba da tafiya kun fanci wannan abin da kyau to anan zamu koma cikin ayan kafin mu sake dawowa cikin hadisin Allah yake cewa wa idh qala Musa li fatahu a lokacin da Musa ya ce da dalibin shi la abarahu bazan gushe ba ina ta tafiya hatta abluga majma'al bahraini har sai na kai mahadan wannan kogunan guda biyu aw amdi hukuba ko na ci gaba da tafiya na shekaru masu yawa Allah ce falamma balaga majma'a bainihima a lokacin da suka isa wannan mahadan ruwan inda nan ne aka tura annabi Musa nasiya hutahuma sai suka manta kifin a wannan wurin amma fatakhadha sabilahu fil bahri saraba kifin kawai ya fita daga cikin wannan kwandon ya shiga cikin ruwa yana ta tafiya falamma jawaza lokacin da suka bar wannan gun suka tsallake suka ci gaba da tafiya sai da suka tafiyan kwana ɗaya da yini wanda sun iso wurin amma suka tashi kuma suka ci gaba sai da suka wuni suka kwana suna tafiya shi bai tuna ba kala sai annabi Musa ce da fatahu qala li fatahu atina ghada'ana yace to ka mana kifin mun nan mu ci shine ga dan shine abincin su yace atina ghada'ana kawo mana abincin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba ka karanta ayan nan kuwa har ma kai shiru ko da kisan ne kwashe kai ba to karanta falamma jawaza lokacin da suka tsallake wannan wurin suka wuce suka ci gaba da tafiya tafiyan kwana da yini qala li fatahu sai yace da dalibin nashi yusha'u bin nun atina ghada'ana kawo mana abincin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba haqiqa mun hadu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu an yi laushi mun ci kwakwa a wannan tafiya shine ma'anar nasaba at'ab wahala da gajiya yace haqiqa laqad laqina min safarina hadha nasaba haqiqa mun hadu da wahala a cikin wannan tafiya annabi a cikin hadisi yace annabi Musa bai ji wahalan tafiyan ba sai da ya wuce wurin da Allah yace ya tsaya ina fata an gane tunda suka taho Allah ya cire musu wahalan tafiyan amma da suka iso wurin annabi Musa kwanta yana bacci wanda nan ne majma'ul bahrainin kuma suna hutawa kai shau idon ka biyu a idon ka kifi ya fita ya kama hanya ya shiga ruwa ko kuma duk kamanta to suna kama hanya suka tafi kawai sai wahala har sai da ce laqad laqina min safarina hadha nasaba shine malaman fiqihun musulunci suka ce a wannan daga cikin abin da zaka fitar duk abin da zaka yi inda Allah bai ce kai ba wahala zaka shi ko babu lada. Ina fata an gane duk abin da zaka yi matukar babu nassi Qur'ani ko hadisi da yace kai laqad laqina min safarina hadha nasaba. Shi yasa Allah ya bada labari yace hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a yace amilatun nasiba yace raini ga tana amilatun tayi aiki tukuru nasibatun kuma aiki mana wahala amma tasla naran hamiya kuma za ta shiga wuta saboda aiki ne wanda yake bashi da goyen bayan Allah da manzo alaihi salatu wassalam. Kala sai Isha'u yace ara'aita ta baka gani ba abun mamaki id awaina ila sakharati a lokacin da muka shiga karkashin dutsen nan muna hutawa har kai bacci fa inni nasitul huta ai na manta kifin a wurin ya fita ya shiga ruwa yayi tafiyar shi to kai aikin me na baka dama sai ce ma an sanihu illa shaytan an azkurahu ba wanda ya manta da ni sai shaytan sharrin shaytan ne kawai ka san haka dan adam yake dama wa kana linsanu akthar shay'in jadala babun karanta jiya ba yace kawai sharrin shaytan ne wanda kai ga aikin da aka baka yace wa ma an sanihu illa shaytan ba wanda ya manta da ni sai shaytan an azkurahu ya hana ni intina yace wattakhadha sabilahu fil bahari kifin nan ay ya rike hannun shi kawai ya shiga cikin kogi ajaban an yi abun mamaki kai kana tabbaci baka sani ba ina fata an gane to a wannan lokacin annabi Musa ya kalle shi kara kallon shi sai ce kala ka karanta ko qala sai annabi Musa yace zalika ma kunna nabghi ai wancan wurin shine abin da muke nema ai wurin da kifin ya bata shine dama aikin da na baka mun iso wurin kenan ka bare mun yi tafiyan kwana da yini sannu sarkin mantuwa qala zalika ma kunna nabghi yace wancan abin da ya faru shine dama abin da muke nema dan Allah yace duk inda kifin nan ya bata to a wannan wurin wannan mutumin da muke nema yake fartadda suka juya suna ta tafiya ala asarihima suna bin gurabun inda suka taka dan ma kansu bata saboda tsaban kiyayewa kara sake wahala suna ta bin guraben da suka taka ta inda suka fito ta nan suka koma kasasa suna ta bibita idan muka taka ko sai a taka na zuba kar ma a canja hanya tsaban tsoro ina fata an gane kara je kuma sake tafiyan kwana uku yace shine fartadda ala atharihima kasasa suka juya suna bin guraban hanyar da suka taka kasasa suna ta bibita fa wajada abda min ibadina har suka kai inda suka samu wani bawa min ibadina daga cikin bayinmu malami suka ce da Allah ce fa wajada abdan ya kawo shi da nakira ya kawo na litta'zim saboda a girmama shi aka samu wani bawa mai daraja mai girma min ibadina daga cikin bayinmu Allah ya ce atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga wurinmu wa allamnahu min ladunna ilma sannan mun sanar da shi ilimi kuma daga wurinmu to anan yanda annabi ya bayani a cikin hadisi yace bayan annabi Musa ya fahimci cewar lallai sun sha wahala suka koma yace suka ci gaba da tafiya fawajada khadran shesuka samu khidr wanda dama shi ake nema kala annabi ba da labari yace ala tanfasin khadra ala kabid albahar musajja bi thawbin suka same shi a bakin wannan wurin yana zaune wannan wajen mahadar ruwan sannan ya saka wani kaya irin wani akan wani kaman shigan masu sarauta kasa a sa wata riga a ƙara sa wata wata walle haka ne ko irin wannan shigan a sa wata a dora wata akai to ya irin wannan ma khadra kayan kwarra shine sai ce musajja bi thawbi ya lullubu kuma da wani tufa qad ja'ala tahta rijlaihi wa tahta ra'sahu fa sallama alaihi musa fa kashafa an wajhihi kamar ya sunku ya haka ya rufe kanshi ko ina addu'a ko ina wani abu yanda baka ganin fiskar shi sai annabi musa mishi sallama yana ganin mutun yace wannan shine dan nan wurin ne kifi ya bata kuma Allah ya ce anan zan same shi kuma ba kowa sai wannan mutumin kaga in kane ka ce aljani ne da an ga mutun ajeji a ce an ga aljani annabi musa fa sallama alai yace salamu alaikum ko assalamu alaikum faka shafa an wajihi sai ya ainihin dago kanshi yayi wannan abu faqala sai yace hal bi ardin min salamin ya kuma sallama a wannan wurin shine ma'anar shi yana mamaki yawa yake min sallama a wannan wurin saboda babu musulunci a go yana mamaki an min sallama yace man anta kai waye annabi khidr ya tambaye annabi musa qala yace ana musa yace ni ne musa kana sai yace da shi Musa bani Isra'il Musan bani Isra'ila kana na'am annabi Musa ce kwarai Musan banu Isra'il shine in kiyan shi dama kana sai yace fama sha'anuk me ke tafe da kai me labarin ka lafiya yau na ganka anan anan sai malamai suka ce wannan abin da ya faru anan yana tabbatar da annabawa suna rayuwa a lokaci daya wani bai san da labarin wani ba ina fata an gane wani kuma ya san labarin wani amma bai taba ganin shi ba annabi Musa bai da labarin annabi Khidir amma shi annabi Khidir yana da labarin annabi Musa amma ba su taba haduwa ba kuma wani na tabbatar da annaba ba su san gaibu ba duk wanda yace ya san gaibu ya nuna ƙarya yake kenan dan inda a ce Khidir ya san gaibu ba buƙatar ya tambaye shi ina fata an fahimci wannan abin da kyau sai yace da shi lalle ni ne Musa annabi a banu Isra'il yace menene labarinka kana yace ji'itu li tu'allimani mimma ullimta rushida nazo ne dan ka ilmantar da ni ilimin da Allah ya sanar da kai na shari'a kala sai Khidir yace yakfika tawratu bidik ai at-tawran da ke hannunka ya ishe ka kai da aka baka at-tawra me zaka zo nema a wurina kuma na ilimi wa anna al-wahya ya'tika kuma ana maka wahayi wahayi na zuwa maka ai ya ishe ka wannan ya Musa yace ya kai annabi Musa inna li ilman la yanbaghi laka an ta'lamahu ina da ilimin da kai baka san shi ba sai ce wa inna laka ilman la yanbaghi li an a'lamahu haka kai ma kana da wani ilimi da Allah baka wanda ban san shi ba yace suna cikin wannan tattaunawa inji annabi suna hira yace fa akhadha ta'irun bi minqarihi min al-bahri sai ga wani tsuntsu ya zo shi ya sa bakin shi a cikin teku ya ibiruwa ya tashi ya tafi kala sai Khidir ya ce wallahi na rantsa da Allah kaga wancan tsuntsun da ya taho a guje haka ya sa bakin shi a cikin teku ya dan ibiruwa ya sama yace to wallahi na rantsa da Allah ma ilmi wa ilmuka fi janbi ilmi Allah illa kama akhadha hadha at-ta'ir bi minqarihi min al-bahri yace da ilmi na da iliminka in an kwatanta shi da ilimin Allah kamar wannan tsuntsun ne da ya dan caki ruwa a cikin teku ya tashi kaga shine ilimi yana wurin waye kaga shi yayi ladabi kenan annabi Musa ko ya ce duk duniya ba wanda ya kai ina fata an gane kaga tun anan yana karantar da shi ilimi gaba ɗayan shi na Allah ne ni da kai ba mu san komai ba shine ma'anar wannan magana yace ilimi na da iliminka ya kwatanta shi da ilimin Allah yanda ka san tsuntsun nan ne da ya fado cikin teku ya dai ibi wannan abun ya tashi sai Allah ya ce mi
qala lahu musa hal attabi'uka ala an tu'allimani ma 'allimta rushda qala innaka lan تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
anan sai yace da shi qala lahu Musa sai annabi Musa yace da shi hal attabi'uka shin zaka bani daman nabika na zamo dalibinka tun daga nan qur'ani bai sake labarin kuma fatahu ba dalibin da ya rako annabi Musa tun daga nan ba sake labarin shi ba shi kan tunda aka dawo bakin wannan aka samu annabi Khidir to zaka kaddara shi an sallame shi ne ina fata an gane yanzu annabi Musa shi ma zai zama dalibi ne to ba kuma dalibin dalibi a wuri daya ina fata an gane yanzu kai to ka koma gida assignment ɗinka ya kare da mu aikin da na baka in kifi ya bata ka gaya min ko baka ma gaya min ba yayi failing ko to ana akwai wani abu da malamai suka tattauna cikin wannan wurin idan kuka duba a cikin kissan aya ta biyu Allah ce falamma balaga majma'a bainihima da suka iso wannan bakin mahadan tekun nasiya hutahuma duk ana magana da at-tasniya mutane biyu ina fata an gane falamma balaga mutum biyu kenan majma'a bainihima su biyu nasiya hutahuma ina fata an gane to anan sai aka ce Allah ya ce su biyun duka sun manta wannan kifin me yasa Allah jingina abun zuwa gare su duka biyu bayan kuma ga wanda aka bawa aiki shine ya manta ban gane ko kun gane ba da aka ce aka je can gaba sai shi ya ce inni nasitul huta lalle fa na manta wannan kifin bai ce ba mun manta kifin to anan sai malami suke magana guda biyu suka ce imma Allah ya jingina mantuwan gare su duka biyu dan tare suke tafiya ina fata an gane dan Allah ya ce ya ma'asharal insu wal jin alam ya'tikum rusulun minkum yaqusuna alaykum ayati ya ku taron mutane da aljanu manzanni ba zo muku ba daga cikin ku babu annabi aljani ina fata an gane sai aka ce saboda Allah ya kira su su biyu kawai sai jingina abun kuma gare su su biyu lil musahaba makwabtaka da wane ya kansa wani abu ya shafe ka to makwabtaka annabi Musa da shi dalibin nashi da ya mantuwa sai aikin sai ya shafe su duka abu na farko kenan wasu malami suka ce a'a ai da suke tafiya laifin hada annabi Musa kamata da ya farka aka tashi ka dauki kifin nan dai ko aka ce shi ma bai haka ba kun gane wannan abin da kyau sai Allah ya ce nasiya duka biyu sun manta ya kamata shi ma na monitoring din shi kula da kifin nan fa to ai shi yafi sanin muhimmancin kifin suka ce to shirun da ya bai magana ba sai Allah ya ce nasiya ina fata an gane wani yana da muhimmanci irin sa Qur'ani saboda nuna mu'jizan Al-Qur'ani mai girma wato Allah yana da wasu abubuwa a Qur'ani da yake kawo waɗanda suke da ban mamaki ya ce saura minti biyar kisan nan kwana uku zamu yi a cikin ta ba matsala insha Allah Allah yana da ababan mamaki cikin Qur'ani bari in ba ku wani misali wajen aiki na fi'ili da kuma na ismi kusa a larabci akwai isim akwai fi'il da suna da aiki to yanda Allah ke isti'mali amfani da suna da aiki a Qur'ani zai baka mamaki bari in ba ku misali da guda biyu a cikin suratul araf Allah yana maganar mushrikai da abin da suke bautawa yace in tad'uhum la yasma'u du'a'ukum na'am aba wannan ba sawa'un alaikum ad'awtumuhum am amtum samituna sai Allah yace su wannan gumakan da kuke bautawa sawa'un alaikum daidai ne akan ku ad'awtumuhum ko ku kira su am amtum samituna ko ku shiru to kalman da'awtumuhum aiki ne kiran su amma samituna kuma ismul fa'il ne domin a ce qama da qa'imun ina fata an gane kaga qama aiki ne qa'imun kuma ismul fa'il ne suna ne sai malami suka ce me yasa a wurin aiki na magana a wajen magana sai Allah ya kawo aiki a wurin shiru Allah sai kawo suna sai suka ce dalili shine ad'awtumuhum shi aiki dalili ke sa ka yi shi in babu dalili ba za ka yi shi ba me ke sa ayi magana wani dalili ne in ba magana asali shine kai shiru haka ne ko ba haka ba idan kaga mutun yana zaune shi kadai yayi shiru sai ka ce yana hutawa ne amma in shi kadai yana ta magana sai ka ce wannan ya samu matsala. Haka ne ko ba haka ba? To a wajen shiru saboda shine dabi'an dan adam sai Allah ya kawo ismul fa'il am'amtu samituna, a wajen magana kuma sai ya kawo fi'ili. Ban gane ko kun gane ba? Haka a cikin suratul qasas wajen annabi Musa sai ya ce fa kharaja minha khaifan yataraqqab, sai annabi Musa ya fita daga Misra khaifan ismul fa'il ne, yana mai jin tsoro, sai jingina abun kamar suffan shi ne ma tsoron, ya taraqqabu sai kawo fi'ili, yana sanda yana ta duddubawa kar a kama shi. Sai aka ce me yasa wurin ya taraqqab Allah ya kawo fi'ili a wajen tsoro sai ka ismul fa'il? Suka ce saboda ya taraqqab din nan yayi ne kadai lokacin da zai gudu, yana guduwa shikenan, sannan ta kare ya fita a gari. Amma khaifan kuma har ya fita a gari, har ya je Madina, har ya je wurin dattijon nan, yana cikin tsoro, har yace da shi na jauta min alqaumiz zalimina, kwantar da hankalinka ka kubuta daga azzalumai. Amma da Allah yace koma Misra kai wa'azi, yace walahum alayya dhanbun fa khafu an yaqtulun. Ina fata an gane tsoron har yanzu yana tare da shi, inni akhafu an yaqtulun. To malamai suka ce duk waɗannan usulubin qur'ani ne wajen fi'ili da kuma suna. To anan nasiyahu ta kuma na kawo shi ne don nuna cewar Allah yakan kawo abu saboda akwai wani dalili. An fahimci wannan abin da kyau? Lokacin yayi ko saura minti nan? Saura minti biyu. Kala annabi Musa yace kala lahu Musa hal attabi'uka, shin zaka bani daman nabika, ala an tu'allimani, dan ka shiryar da ni ka karantar da ni, mimma ullimta rushida, cikin abun da ka sani na shiriya, zaka bani daman na zamo dalibinka ne, tabinka duk inda ka shiga ka fita, na zauna a wurinka nayi ilimi? Kala sai ce innaka lan tastati'a ma iya sabra, ba zaka iya hakuri tare da ni ba. Yace ko da baka dama ba zaka iya hakuri ba, kar ma mu fara. Ina fata an gano wannan abun da kyau. Anan yace mishi ba zaka iya hakuri ba, yace wa kaifa tasbiru, ka karanta ko wa kaifa tasbiru, ta yaya zaka iya hakuri, am ala ma lam tubihi khubra, akan abun da baka da ilimi akai, akan abun da labarin ka da kwarewan ka da ilimin ka bai kai gare shi ba, zaka ga wani abun da ya wuce sanin ka da ilimin ka, kai kuma na san ka ba zaka iya shiru ba. Kala sai yace
qala satajiduni insha Allahu sabira wala a'si laka amra.
Kala sai annabi Musa yace satajiduni insha Allahu sabira, insha Allahu na maka alƙawari zaka samu ne a matsayin mai haƙuri, wala a'si laka amra, bazan saba maka kowanne irin umarni ba. Annabi Musa ka dubi matsayin shi fa, yana lallabi yana magiya, a bashi admission. Ina fata an gane, zai shiga jami'an Annabi Khidir, ana ta bashi wasu conditions, yana satajini ne insha Allahu sabira, insha Allahu zaka same ni mai haƙuri, wala a'si laka amra, bazan saba maka duk umarnin da zaka bani ba. A wannan gaban Musa ya dawo alƙawari, Khidir zai ci gaba da magana, sannan su kulla alaka, a bashi admission ya shiga makaranta, za mu ji abin da zai faru gobe insha Allah. Akwai dambarwa akan hanya kware da gaske, abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala. Ya Ubangiji ka ainihin albarkaci rayuwar mu duniya da lahira. Ya Allah ka amsa mana ibadun mu. Ya Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan kasa. Allah ka karba mana ibadun mu. Ya Allah ka karba mana ibadun mu don rahamanka. Ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi. Duk masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu. Waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suke da damuwa kowace iri Allah ka sani, Allah ka yaye musu. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجلي ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.